Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurari, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawo muku a cikin wannan shirin. A wannan hantsi na Talata 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya Ibrahim Magu ya ta'allaka kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta da cin hanci da rashawa da yake tutuwa dukkan bangarorin kasar.
Duk iskancin da yake faruwa yanzu maganar kashe-kashe duk karshen ta corruption ne. Ga nan kuma mun ba mu da development, ba mu da cigaba, ga shi da makaranta malamai ba a biyansu, matasa ba a aiki.
Talata Shehu Sani ya yi fashin baki dangane da wasiƙar da mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta fannin tsaro ya rubuta wa shugaban ƙasa dangane da rashin jituwarsa da shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Abba Kyari.
Duk mutumin da ke ƙarƙashin ka inda kai yake ma aiki ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncin ka da kanka. In kuma ya kasa yin wannan abu ko kuma ya zama cikas da irin wannan abu, ko rai shi ya kamata.
Sau ma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Talata jami'an lafiya a China sun bada rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mura coronavirus sun zarce 71,000 yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura 1,800. Wajen mutane 11,000 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka warke. Jami'ai a lardin Hubei na China da ke zaman inda wannan annobar ta fi yin bala'i jiya Talata sun bayar da rahoton cewa wasu ƙarin mutane kuma 93 sun mutu a daidai lokacin da wasu ƙarin ma'aikatan lafiya suka iso wurin saboda su taimaka ma ɓangaren lafiyar wurin wanda ya ta fama da matuƙa tun bayan da aka gano cutar a karon farko a watan Disamba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi ranar Litinin cewa bayanan da aka samu na nuna cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar, duk da haka ya ce dole a ba a hankali. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zama cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfaɗo ya kuma yi irin ƙarfin da ba a taɓa gani ba, bayan da dakarun Siriya suka sake karɓe ikon yankin daga hannun mayakan yan aware. A wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin, Assad ya ce sojojin kasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko ba daɗe ko ba jima. Ya ci gaba da cewa ‘yantar da yankin da aka yi ba yana nufin ƙarshen yakin ba ne, kuma ba yana nufin ƙarshen makirci ba ne, haka zalika ba yana nufin ƙarshen ta’addanci ko miƙa wuyar abokan gaba ba ne, yana nufin mun goga hancinsu a shara a matsayin sharar fagen cikakkiyar nasara. Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan da kira ga ƙasashen duniya da su goya ma ƙasashen da ke ci gaba da ɗawainiyar da miliyoyin 'yan gudun hijira daga Afghanistan da ya ɗaiɗaita. Da yake magana da manema labarai a Islamabad babban birnin Pakistan, Guterres ya ce duk wani ƙalubalen da take fuskanta da kuma ƙarancin taimakon da take samu daga ƙasashen duniya, Pakistan na baiwa 'yan gudun hijira Afghanistan masaukai har na tsawon shekaru 40, wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta biyu a duniya da ta fi karɓar 'yan gudun hijira. Ya ci gaba da cewa,
I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees has always been voluntary.
Yace ina son na ƙara jaddada cewa har kullum mafita mai dorewa a batun 'yan gudun hijira shine a mayar da su ƙasashen da suka fito bisa yardar su kuma cikin mutunci da kare lafiyar su. Wannan ma haka yake ga 'yan gudun hijirar Afghanistan.
Sau Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai an jima kaɗan. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ESCC ta ta'allaka ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta da cin hanci da rashawa da ya katutu a dukkan ɓangarorin ƙasar. Shugaban hukumar Ibrahim Magune ya bayyana haka sa'ad da yake ganawa da manema labarai a Kaduna, inda ya ce hukumar ba za ta iya yaƙin ita kaɗai ba har sai al'ummar ƙasar sun taimaka mata. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci ganawar, ga kuma rahotonsa.
condition da aka samu kamar last year 2019 an samu sama da 1,118 wannan 2020 din nan anan this year from January to yau mun samu fiye da 48 conditions da bayyana ta kusa kuma mun samu vehicles motoci wanda kaman sama da 400 an samu final for future so muna da muna kokari amma muna so a taimaka mana ba za mu iya tsaye ga su aikin Najeriya muna da yawa duk iskanci ne yake faruwa yanzu maganan kashe-kashe duk karshenta corruption ne ga nan kuma mun ba mu da development ba mu da cigaba ga shi ga makarantar malamai ba a biyan su matasa ba aiki so shi yasa nake a taimake mu duka hakki mu ne
malam Ibrahim Magu ya ce shari'a na matukar kawo cikas ga hukumar ta EFCC wajen kwato duke da ake zargin an sace wannan kasa
yes muna karbin kudin an karbi kudin mun sometimes sai mun je kotu sai mun je gaban hukuma kasan yanda hukuman take sai an ja kamar wannan case din nan na kwanaki sai da aka yi shakara 12 sannan muka samu conviction lokacin ya dauka mun tsaya sai kotu ta ba da umurni sannan za a yi abubuwa so abun yana discouraging because lokacin kotu din yana dadewa so shine babban matsalan
daya daga cikin damoyin da ƴan ƙasa ke yawan nunawa dai shine yadda za a yi amfani da dukiyar da aka ce EFCC na ta karbowa kuma malam Ibrahim Magon ya warware wannan batu
ba za a yi amfani da kudin ba sai kotu ta ba da umurni kotu ne za ta ga muka za ta ga mana ga yadda za a yi ga yadda za a yi da kudin sannan gwamnati ta samu kudin in kotu ce zai a ba gwamnati sai mu daki kudin mu ba gwamnati sai amfani da ta amma yawanci yanzu abinda ake yi ana so duk kudin da aka samu a tsara su a yi amfani da su wajen specific ko wajen gina asibiti ko wajen biyan albashin pensioners so da dan tashi ne ba za a ce ga yadda aka yi amfani ga yadda
a talatar nan ne dai hukumar ta yaki da cin hanci rashawa a Najeriya EFCC ke bukin yaye wasu jami'an hukumar waɗanda suka samu horo akan yaki da cin hanci rashawa kuma ana sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ma zai jagoranci wannan taro a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kuma Sarfili ya dawo da ƙarin labarai
to a halin da ake ciki kuma wani harin kunar bakin wake da aka yi litinin a wani wajen taro da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 8 tare da raunata wasu 20 sai dai nan take babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin akwai ta da ke zama hedikwatar lardin Baluchistan Shugaban ƴan sandan yankin Abdulrazak Chima ya faɗa wa manema labarai cewa mutumin da ya kai harin ya tayar da nakiyoyin da ke jikinsa lokacin da wani mai gadi ya ƙoƙarin dakatar da shi daga shiga wajen gangamin na masu rajin addinin Musulunci. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu na zamanin wariyar launin fata na ƙarshe Frederick de Klerk ya fuskanci fushin jam'iyyar nan ta ANC mai matuƙar tasiri. Da wasu kuma mutanen da dama tun bayan da ya ce bai yi imanin cewa tsarin nuna bambancin launin fata wani babban laifi ne akan bil'adama ba yayin da wannan magana da ya yi tun farkon watan nan ta haddasa fushi manyan ƴan bokon Afirka sun lura cewa akwai alamun mantuwa akan abin da suka gabata gare shi kuma sun ce wannan abu da yake rike wanda ya rike ba abu bane da ƙasar Afirka take tunkaho da shi ba De Klerk ya taka rawa wajen kawo ƙarshen nuna bambancin launin fata ta hanyar sakin Nelson Mandela da gidan yari tare da samar da hanyar demokradiyya a shekarar 1994 a shekarar 1993 Declark ya samu lambar yabo ta zaman lafiya Nobel shi da Mandela kan rawar da ya taka na kawo ƙarshen gwamnatin da take nuna bambancin launin fata tare da daukar bakaken fata kasar masu rinjaye a matsayin marasa galihu. Daga ƙarshe yawancin mazauna birnin Juba sun yi maraba da matsayin da shugaban ƙasa Salva Kiir ya dauka ranar Asabar na yin watsi da tsarin jihohi 32 da ƙasar ke da su yanzu tare da kuma ga tsarin tun asali ake da shi na jihohi 10 da wasu yankunan mulki 3. Kiir ya raba Sudan ta uku wato Sudan ta kudu zuwa jihohi 32 lokacin da yakin basassa ƙasar da ya shafa shekaru 5 da rabi ana yi tun daga watan Disamba shekarar 2013. Yanzu an dawo tsarin jihohi 10 wanda na ɗaya daga cikin bukatun shugabannin yan adawa a zaman tattaunawa da suka yi da shugaban kasar domin samar da gwamnati. Duk da yake yawancin yan Sudan ta kudu sun ce wannan abu da shugaban ya amince kamata ya ce ya fara tun da nadewa, haka kuma ya sa suna tunanin zaman lafiya da kwanciyar hankali zai dawo kasar.
Ta gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanan nan ne mai baiwa shugaban kasa shawara a sha'anin tsaro Babagana na Mungunu ya yake wa shugaba Muhammadu Buhari wata wasiƙa inda yake korafi akan yadda shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin tarayya Abba Kyari yake yin kaka gida da hana ruwa gudu ga aikin ofishin nasa na tsaro. Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Sanata Shehu Sani dangane da wannan batu.
Maganar rashin isuwa tsakanin jami'an da suke karkashin shugaban kasa ba yau aka fara ba. Dan an dade ana yi to amma abin damuwa yanzu shine tunda abin ya jibanci bangaren tsaro a halin da Najeriya take ciki a halin yanzu ya kamata a ce duk wani masoyi na shugaban kasa in kuma yana da ƙarfin shugaban kasa yake ba aiki to ko kasan ya kamata su sa a gaba inda za a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da sasu-sasu da baka. Amma wannan wasiƙa da shi Babagana Mungunu ya rubuta wato kamar ya tabbatar da zargi da ake ta yi kuma ya fito da abin fili kowa ya gani cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnati ta gaza kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar nan yana da nasaba ga su kansu rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa da kuma jami'an tsaron fanni-fanni da ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu haɗa kai da su kawo ƙarshen wannan abu. Saboda haka wannan takarda ya fito fili ne ya nuna ma jama'a cewa abin da ake zargi gaskiya ne. Kuma in dai haka za a ci gaba to haka za a ci gaba da zama a cikin wannan hali har zuwa ƙarshen wannan ƙarshen wannan gwamnati.
To ana iya cewa kenan saboda a cikin wasiƙar shi ya rubuta cewar shi Abba Kyari yakan yi kaka gida kuma Abba Kyari baya barin shugaban ƙasa ya san wani abu, hasali ma yana cewar Abba Kyari yakan zauna da jami'an tsaro yana ba su oda ba tare da sanin shugaban ƙasa ba.
Idan ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙarƙashin shugaba to ba kowa ke da nufin banda wannan shugaba. Menene yasa irin wannan abu bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Jonathan? Me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Umaru Musa Yar'Adua? Me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Buhari? Idan aka ce shugaba na da sakaci ya bar kowa da yake kusa da shi ne abin da yake kuma bai iya tsawata musu ko bai iya kawo kansu ya haɗa a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa to ai kaga dole yin wannan faru. Kamar kwanan ne shugaban ƙasa ya ce shi dokan ba ta ba shi ƴanci ya kawo sarki da gwamnatin ba su zaman lafiya su zauna tare ba to sai kasance wannan magana kamar yana nuna irin halaye ne na shi shugaban da kuma inda ake tafiyar da gwamnati a Najeriya a halin yanzu inda yake mutanen ma da suke ƙarƙashin ka kansu ba a haɗe ki ba kuma suna abin da suka ga dama kuma ba ka iya fitowa ka musu magana. Saboda haka wannan abu da ya fito fili ba za ka iya ɗauke laifi daga wurin shugaban ƙasa ba, laka nuna zai nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ya kasa haɗa kan mutanen da suke ƙarƙashin shi don su taimaka wurin kawo ƙarshen matsalolin da ake suka gwamnati.
Idan na fahimce ka Sanata kana nufin kenan shi Muhammadu Buhari watan ya gaza tafiyar da mulkin Najeriya kenan a yanzu za a iya cewa wasu tsararru na kusa da shi suke tafiyar dukin gwamnatin kake nufi?
Idan ƙasa tana cikin irin wannan hali ana kashe mutane a arewa maso gabas ana kashe mutane a arewa maso yammaci rikice-rikice na bangaren kabilanci kasa na neman ta dare gaba daya kuma ana sukan ka a matsayin ka ne shugaba a cikin wannan hali da take ciki har ka fara zuwa wurare ana maka ihu to duk mutumin da ke karkashin ka inda kai yake ma aiki ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncin ka da kanka in kuma ya kasa yin wannan abu ko kuma ya zama cikas da irin wannan abu ko rashi ya kamata ka idan waɗannan mutane guda biyu ko uku ko hudu da suke karkashin ka suka nuna cewa ba za su yi haɗa kai don kare maka mutunci da kare mutuncin gwamnatinka ba in dai ba tsoron su kake ji ba in ba wani shakkan su kake ji ba in ba wai wani kunyar su kake ji ba babu inda za a ce ba za ka kore su ba ko za ka ɗauki mataki a kan wanda shi ke da laifi a cikin amma haka ake zaune a cikin wannan ƙasa.
To sanata Shehu Sani kenan a zantawarsa da Ali Yusuf Aliyu Harande sai dai mun yi ta kokarin jin ta bakin mataimaki na musamman na shugaban kasa shanin watsa labarai Garba Shehu dangane da wannan batu to amma kuma haƙa bata cimma ruwa ba kawo yanzu amma za mu ci gaba da bibiyar wannan lamarin domin kawo muku bangaren na shugaban kasa dangane da waɗannan zarge-zargen kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da Abdulrahman Buhari Asada. Madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kowa ya bar gida gida ya bar
shi ka san da ba awa ka sace da rago da rada masu ya zama sai wani goma mu da wada ka sai wada ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraron mu mai suna kowa ya bar gida ka shi ma gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun son rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su kamar yadda wasu ku suka ji a makon da ya gabata mun tattauna ne da malama Mary yar asalin ƙasar Najeriya dake nan ƙasar Amurka to me yasa mutane ke ce a ai mun mu he turawa alarkin kiddi ba
eh domin suna da tsoron san ko tsoron Allah zai ce ba su anan sun suna da lura da rayukan mutane domin anan idan mara lafiya ya samu damuwa yana da yanci ya kai kara kuma za a ji zai kai kara yadda an treatin din shi amma a gida babu wannan su anan suna lura da rayukan mutane su tabbatar kowa an lura da shi to the extent da za su tambaye ka bayan rashin lafiya za a tambaye ka da ka zo nan ka samu wani matsala akwai wanda ya yi maka ya cikin dinka yadda ba ka so so suna lura da mutane zaka gan sun akwai kaskanci zaka gan likita ba kamar likita zai lura da kai nurse za su lura da kai ka je asibiti zaka ji kamar kai
kamar kai wani sarki ne ku
kamar wani sarki ne
iko Allah
kuma ba su annuna bambanci ko talaka ko baki mutum ko fari babu wannan
haka nan ne to malama mari na uku ha na karshe zan ci a cikin abubuwan da suka baki shawara da ke zo na Amerika
shine hanyoyin su
okay haka nan ne iko Allah hanyoyin ku
na gyara hanyoyin
ba kamar na gida ba kenan
ba kamar na gida ba kuma hanya ya lalace saka gan ba batan lokaci sai a yi gyara
dan kisa hanya suna taimaka wajen tattalin arzikin kasa akwai wani bature dake cewa ai hanyoyi kamar jiyoyin mutun ne to abun yana bada mamaki to kenan kina bukata kika abubuwan da kike gani na Amerika in ce buktun makaranta da harakan likita da kuma hanyoyi an tabbatar da su a yankunan mu a Niger Nigeria kamar da Chad
kore da gaske
kira ne zaki musamman ga shugaba Muhammadu Buhari a yanzu haka
na san kan da nake sai mishi shine ya ci kukan talaka ana kashe yan uwan mu wannan kashe kashen babar musulmi da bamba babar kista da bamba ana kashe mutane ba bai dauke matakin ai maganin wannan kashe kashen ba sai sani da cewa amana ce Allah ya bashi kuma a kwana a tashi zai ba da lissafi duk abinda yake faruwa a karkashin sa kuma bai ba yayi alƙawari da yawa yayi maganan corruption din ma har abun takaici shine Nigeria muna da kuɗi amma muna kwana yunwa daga haka kira na gare shi shine ya tuna da alƙawarin da yayi a gaban Allah da gaban jama'a ya cika alƙawarin da yayi sannan waɗanda suna karya doka ya doke mutum in mataki I must a basu horo daidai ga lesin da suka yi waɗanda kuma ana taka musu ana taka yancin su yayi kokari ya ba kowa yancin shi
Mary Akila wani abu ne baki sha'awa cikin jagoran shugaba Muhammadu Buhari
gaskiya gaskiyan bayani alƙawarin da ya yi bai cika ba saboda haka ba zan yance ga abin da ya bani sha'awa ba domin ya zama bai cika mana alƙawari ba so kuka ne nake kullum hawayenmu ina hawaye saboda ya juya mana baya kuka na shi ne ya dawo kan hanya ya yi aikin da ya kamata ya yi
to mun gode kwarai Mary Akila yar asalin kasar Nigeria da ke nan jihar Maryland mun gode da bamu damar tattaunawa tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amerika da ke birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda mun gode
Tumadilla yanzu kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar Niger.
Matsutsun da aka yi ajiya litinin a garin Difa na daga cikin muhimman batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Lebanama na cewa mutane kimanin 20 ne suka rasu yayin da wasu 12 suka ji rauni a sanadiyar turmutsutsun da aka fuskanta a jiya litinin lokacin da jama'a ke kokarin shiga gidan wasanni na garin Difa inda ake shirin rarraba kayayyakin tallafin da gwamnatin jihar Borno ya kai wa 'yan gudun hijirar Najeriya. Jaridar ta ce mata da yara kanana da tsofaffi 'yan Najeriya da 'yan Nijar ne abin ya ritsa da su. Jaridar L'Eclosion ta mai da hankali akan wani rahoton cibiyar bincike ta Global Firepower bayan gudanar da bincike da nufin tantance kasashen da suka fi karfin soja a duniya musamman abin da ya shafi kokarin askarawan kowace kasa wajen samar da tsaro tare da la'akari da irin kudaden da hukumomi ke kashe wannan fanni a kowace shekara. Jaridar ta ce rahoton na bana ya yi nunin Nijar ce kasa ta 20 a Afirka yayin da take matsayin ta 103 a karfin wuta a duniya bayan kasashe irin su Mali. Abinda L'Eclosion ta ce sam bai dace da makudan kudaden da ake warewa sha'anin tsaro a Nijar din ba. Jaridar Le Sahel na cewa Jamhuriyar Nijar ta sake komawa kan kujerarta a kungiyar kasa da kasa mai fafutukar ganin an yi adalci wajen gudanar da sha'anin ma'adanan karkashin kasa wato ETA bayan da babban taron kungiyar da ya gudana a ranar 14 ga watan Fabrairu ya kada kuri'ar amincewa Nijar din ta sake komawa kan kujerarta biyo bayan la'akari da yadda kasar ta cike sharuɗan da aka giddaya mata. Muƙarƙare da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa matasan jam'iyyar MNCD nasara sun bayyana rashin gamsuwa da kamun ludayin shugaban jam'iyyar na kasa Sani Umaru saboda zargin sa da mayar da MNCD tamkar 'yar ɗakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. yayin da suka ce yana shugabancin jam'iyya ba bisa ka'ida ba sakamakon durba-durbar da aka yi a taron kongrantawa na ranar 23 ga watan Maris ɗin 2019 da nufin sake damƙa masa ragamar jam'iyya don ganin ya tsaya mata a zaben 2021 yayin da taron ya watse ba tare da an zabi sabon sakataren jam'iyya ba ballantana sauran mambobi abinda matasan nasara reshen yamai suka ce da sake inji lanketer Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Sule Mumuni Barma ga kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana
ne Alhaji Ahmadu Mai bakwai sarkin mayun bakwai tsaji abin da yake tafe ina son manyan jihar Plateau inda ga Plateau wanda muka yi PDP da su sun guri sun tafi APC sun kai mana annoba a jihar Plateau mun je teno da shekara hudu mun dauka ko ya zo sabo ne a gwamna ba zai iya aiki ba to ne ko ana koyar da mutum a class ne shekara da zai san ADB sai mun muna neman biya kuma ba inda zai taba bude baki yace ga kuskuren shi ga laifin shi to shi ya samu muka kaurace musu mun bar su da fatin su kama mun dawo gidanmu da muke zama PDP muna kallon su ni ne Alhaji Ahmadu Mai sarkin mayun bakwai
assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rakkana gashuwa babban auditor general na muryar talakar Najeriya ina kira ga ƴan ƙasarmu ƴan Najeriya maza da mata musulmi da kirista da wanda ma bai da addini da aka mata mu tashi tsaye wajen yi wa Najeriya addu'a Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗaurewa Allah kuma mu roƙi Allah Allah ba mu shugabanni na gari
Assalamu alaikum sayin Hausa na muryar Amurka mai magana ɗan kaka Fiko mai gado da Katifa kogwar Kanawa ƙaramar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya sayin Hausa na muryar Amurka ku rera wa mulkin mu na Najeriya wallahi komai ne san dare gari zai waye mu komai ne sai ji ba zai fara a kasa abin da yasa na faɗa haka ƴan siyasa sana ta amana talakawa waɗansu amma daga ciki ban jam'uwa musamman waɗanda za su ce wai talaka ba zai karama sana'a ba dole shi dai babba asali haka Allah iso ya gangi Ruga ina imani shi ne karama sana'a ai gwamnati ce ta kafa ba ce amma ba ta ce ta hana shi ba ko kuma a kama ka a je a mata tara ka banza maka ya ba ce wanka da gidan yari wannan zalunci ne wallahi a hankali masu irin wannan Fir'auna ma yayi abin da yake dama ina take yau mu wani hali yake ciki a yanzu saboda haka wallahi dan ya kira irin wannan kace mutuncin talaka alhali ya san bai da halin abin nan a tilla samu a dinga zalunta fa wallahi mu kuma sai in ji Allahu da Fir'auna
to madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to a takaice yau talasa jami'an lafiya a China sun bada rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mara coronavirus sun zarsa 71 yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura 1,800 wajen mutane 11,000 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka samu warkewa Shugaban kasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zaman cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfado ya kuma yi irin karfin da ba a taba gani ba bayan da dakarun Siriya suka sake karbe ikon yankin daga hannun mayakan ƴan aware a wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin Assad ya ce sojojin kasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko badade ko bajima Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a kasar Pakistan da kira kasashen duniya da su goya ma kasashen da ke ci gaba da tsauni miliyoyin ƴan gudun hijira daga Afghanistan da yaki ya daidaita.
To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa tashi Hausa na muryar Amurka musamman Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai mai bada umarni Solomon Abo sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Patrick Geya Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC nake sallama ma assalamu